This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da daren wannan rana. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na dare yau Alhamis 25 ga watan Janairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. Bayan labarin duniya za ku ji irin muhawarar ta barke bayan da shugaban Chadi ya gana da shugaban kasar Russia Vladimir Putin. Sannan muna da rahoto kan yadda lamarin tsaro yayi kamari a yankin arewacin Najeriya musamman ma a yankin arewa maso yamma. Bayan nan kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda a da muka gabatar muku da shi a duk ranar Juma'a ta shirin hantsi wanda ni Aisha Mu'azzu kan shirya kuma in gabatar amma dai yanzu sai a gyara zama domin Ibrahim ya karanto mana labaran duniya.
To assalamu alaikum mai saurare da fatan an wuni lafiya ga labaran. Wani harin soji ya kashe mayakan Al-Shabab akalla 20 a yankin tsakiyar Somalia a cewar wani jami'in soji na bataliyar yankin a yau dinnan Alhamis. Sojojin Somalia tare da taimakon sojojin gamayyar kasa da kasa sun kaddamar da wani harin jirgin sama a garin Galharare inda suka auna wuraren da mayakan ke amfani da su wajen kirdo makamai abinda ministan harkokin tsaron yankin Galmudug Muhammad Adan Gabube ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka kenan. Gabube ya ce harin wanda aka kaddamar da daren jiya Laraba ya kuma auna gidan radio Andulus wanda shine kafar farfagandar Al-Shabab a kasar Somalia. Wani bayani kuma na daban daga rundunar sojin kasar ta Somalia na cewa mayaka sama da 25 ne aka kashe a harin wanda ya ruguza wani gida inda jagororin kungiyar ke wani taro da kuma wani garejin da ake amfani da shi wajen harhada bama-baman da ake makalawa a motoci. Wani babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya yau Alhamis ya yi kiran da a yi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyo bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 lokacin da wata tankar yaki ta auna wata cibiyar horaswa ta Majalisar Dinkin Duniya wadda dubban Palestinawa ke fakewa ciki. Thomas White, daraktan harkokin Gaza na cibiyar Majalisar Dinkin Duniya UNRWA, ya ce halin da ake ciki a Khan Yunis, birnin da ke kudancin Gaza inda aka kai harin, na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ka'idoji masu sauki na dokokin jinkai. Ba za a lamunta da hare-haren da ake kaiwa kan farar hula a Khan Yunis ba ko misalin zaratin kuma dole a daina ba tare da bata lokaci ba a cewar White. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Alhamis bayan da wani jirgin saman sojin Russia na daukar kaya ya rikito daura da kan iyakar Russia da Ukraine. Da jami'an Russia da na Ukraine na kiran da a yi bincike. Bangaren Russia dai na zargin Ukraine da kakkabo jirgin wanda ya fado jiya Laraba a yankin Belgorod. Russia ta ce jirgin na dauke da mutane 74 ciki har da fursunonin yakin Ukraine 65 waɗanda aka shirya cewa za a yi musayar fursunoni da su. Ministan harkokin wajen Russia Sergey Lavrov wanda tuni ma ya iso birnin New York saboda tarurrukan da za a yi a wannan makon a hedkwatar Majalisar Dinkin Duniya ya zargi Ukraine da kaddamar da abin da ya kira harin ta'addanci. Shi kuwa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky cewa yayi gwamnatinsa ta dage kan a kaddamar da bincike a matakin kasa da kasa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Babbar kotun Hong Kong ta tabbatar da samun wata fitacciyar yar raji da laifi kan saba ma dokar hana gangamin tunawa da murkushe zanga-zangar kare tsarin demokradiya a dandalin Tiananmen a shekara ta 1989 wanda wannan shine na baya-bayan nan a ci gaba da samun koma baya da magoya bayan tsarin demokradiyya ke yi. Chou Hongtong, wadda wata tsohuwar kusa ce a haramtacciyar kungiyar ƴan kishin ƙasa masu kare tsarin demokradiyya, an yanke mata hukuncin ɗaurin watanni 15 a kurkuku saboda zugawa a yi gangamin wanda tuni ƴan sanda suka haramta lokacin annobar COVID-19. Tsohuwar mataimakiyar shugaban gamayyar kungiyar rajin kishin ƙasa ta kare demokradiyya din Chou Hongtong ta ce,
"And we are very disappointed in how our court have been failing to safeguard our rights to..."
Ta ce, "Mun yi takaicin yadda kotunanmu ke kasa kare 'yancinmu na yin gangami cikin lumana da kuma furta albarkacin bakinmu. Kotunanmu na ta jaddada cewa babu waninmu da ya fi wasu 'yanci. To, amma ai mu ba so muke a ba mu 'yanci fiye da wasu ba. 'Yancin da muke da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulki muke so a ba mu, a ƙarƙashin doka, a ƙarƙashin ƙudurin dokar 'yancin ɗan Adam." A ƙarshe, jami'ai a kudu maso gabashin China yau Alhamis sun ce binciken wucin gadi na nuna cewa akwai wato aikin walda ba bisa ka'ida ba a wani ɗakin ƙarƙashin ƙasa na wani gini shine musabbabin wata mummunar gobara. Gobarar ta hallaka mutane 39 baya ga wasu kuma 9 da ta raunata jiya Laraba a gundumar Yushai na lardin Jinshi. Wannan gobarar ta auku ne 'yan kwanaki kawai bayan da wata gobarar kuma wadda ta tashi a wata makarantar kwana a lardin Henan ta kashe yara 13.
A gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu buɗe taskar rahotannin namu daga Turai, inda shugaban ƙasar Chadi Muhammad Dede ya kai ziyara ƙasar Tarasha, inda ya gana da shugaban ƙasar Vladimir Putin, wanda yake ta yunkurin ganin ya ƙarfafa dangantakarsa da ƙasashen nahiyar Afirka. Gana wadda shugabannin suka yi ya bar baya da ƙura, inda mutane wanda ya haifar da cece-kuce, kamar yadda za ku ji a cikin ƙarin bayani a cikin rahoton da wakiliyar muryar Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta aya aiko mana. Gare ki.
An dai ci gaba da tafka muhawara kan ziyarar da shugaban ƙasar Chadi Muhammad Idris Deby ya kai Rasha, ziyarar da ta biyo bayan wacce Prime Minister ƙasar Niger ya kai Moscow a makon da ya gabata. A daidai lokacin da ake ganin Rashan ta sha gaban manyan ƙasashen yamma a nahiyar Afirka da kuma yanda take ƙara faɗaɗa tasirinta a nahiyar. Malam Ubaidu Musa, da ke karatun digirinsa na biyu a ƙasar Rasha, ya saurari jawabin shugabannin biyu a ganawarsu ta jiya Laraba. Ya dai ce batun samar da zaman lafiya a ƙasar Chadi ya taka rawa sosai a ganawar shugabannin.
Idan muka duba, wannan ita ce ziyara ta farko bayan shekara 56 da wani shugaban Chadi ya ziyarci Rasha. Sannan ziyara ta kasance ne a lokacin da Chadi da Rasha ke cika shekara 60 da kulla alaƙar diplomasiya. Menene alfanun wannan ziyara? Na farko, tsaro da zaman lafiya. Yankin Sahel yanki ne mai cike da matsalolin tsaro. Shugaba Putin ya yi alƙawarin taimakawa Chadi ta fannin tsaro, zaman lafiya da ci gaba.
To, shugaba Putin dai ya sha nana ta cewa akwai dangantaka mai ƙarfi a tsakanin Rasha da Afirka tun lokacin tarayyar Soviet, sai dai wasu manazarta na cewa Rasha na yin hakan ne saboda yanayi na juya mata baya da manyan ƙasashen duniya suka yi tun bayan da ta soma mamayar makwabciyar ta Ukraine. Duk da wannan tunanin, Malam Ubaidu ya ce dangantakar fa ta zarta manufofin siyasa kadai, musamman ga ƙasa kamar Chadi da al'ummarta ke fuskantar barazanar yunwa.
Ƙasar Chadi na fama da rashin abinci. A wani rahoto na World Food Program, idan muka duba rahoto da suka saki a wata Disamba da ya gabata, ya nuna cewa mutum miliyan 5,700 sun yi fama da rashin abinci a Chadi a shekarar ta gabata tsakanin watan Yuni da Agusta. Rasha tana damar buɗe baitul malinta ta kuma taimakawa Chadi kamar yadda ta yi ga Mali, Burkina Faso, Zimbabwe, Somalia da sauransu. Abu na uku shine ilimi. A yanzu akalla dalibai 35,000 ke karatu a Rasha daga Afrika karkashin gurbin karatu na Rasha. 10,000 daga cikin suna koyon aikin likitanci ne. Jiya a ziyarar shugaba Dabi, shugaba Putin ya bayyana cewa ya rubanya gurbin karatu ga yan Chadi, sannan zai ƙara rubanya gurbin karatu nan da shekara uku masu zuwa. Ga Rasha wannan abu ne mai muhimmanci saboda zai ƙara mata kawaye Afrika da kuma kima a idan duniya.
Amma kuma akwai masana siyasar duniya kamar Dr. Musa Garba, wani tsohon malami a Jami'ar Marseille ta kasar Faransa, da ke cewa akwai bukatar a yi taka tsantsan.
Kamar yadda kuka gani yanzu kasashen na Sahel akwai matasa da yawa, matasan na suna da bukatu daban-daban. To wannan ya sa kamar akwai hope da yawa. To yanzu abubuwan da ya kamata su kasashen su yi saka tsantsa don cooperation su da kasashe kamar su Russia da su Iran da wa'ansu China hakan ga wajen mu'amalar su da alaka da abun da ya kamata a ce a za a yi ko a bari. Duk abun da mutum ya zo ya ce yana son abunka za ka saida mishi, ya kamata kai kuma ka sa farashin da zai sa kai ma zai amfana.
To a ɗaya ɓangaren kuma masu sharhi na cewa Rasha tana ƙara nuna ƙasashen na Afirka ƙoƙarinta na gyara kurakuran da ta ce Turan Yamma sun tafka nahiyar Afirka. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaida Ramatu da wannan rahoto. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya, inda harkar tsaro yake ƙara tabarburewa a arewacin ƙasar fiye da wato baya da sanya haraji da kai hari duk sanda suka bushe iska. Wakilinmu muryar Amurka Salim Malumfashi ya hada mana wannan rahoton.
Yanzu kam ɗan ta'adda suna kai hari a kodon lokaci suka bushe iska a yankin arewacin Najeriya, kuma har suka yi amfani da abubuwa masu fashewa kamar dai irin wanda ya faru a can yankin arewa maso gabashin Najeriya.
Al'umma jiya ma wannan abun ya faru da mu a hanyar nan, wallahi jama'a sai ba mu mai suke fasakawa. Jama'a ku duba jinjirin nan, ku duba matan nan a hanyar Gamboru da sashen Allah nan, jama'a dan Allah ba ya rafa ba uwar ba.
Wasu wuraren kuma kamar yankin jihar Katsina sukan je su tara hanya ne da rana ka ta. Ko a can kasar Fatikka, kai gaman Zazzau wanda shi ne hakimin wannan wurin ya tabbatar mana da tashin wani abu mai kama da gurneti a hannun almajiran da suka tsinto shi a dawa lokacin da suka shiga daji don yin ishe kirare wanda za su yi amfani da shi.
Can wajen gitacen ƙananan yaran sai suka tsinci wani abu wanda yake su ba su san ko ma menene ba. To suka ɗauko shi suka kawo gida, sai suka gaya ma sauran almajirai din cewa su zo su gani. Suka je suka budi da babban bane grenade ne sai ya tashi. Shi yaran da ya budi shi ne Allah ya kaddara kwanan shi ya kare. Matsalan tsaro ne abinda ne ke ɗaukanta, matsala ne da ta shafi kowa da kowa. To da haka ya zama wajibi mu da muke wannan wurare a yi azo a taimaka mana ya kasance a yi mana maganin wannan matsala.
Shugaban kungiyar kare murradin arewa Dr. Awal Abdullahi ya yi mana bayani game da matakin da suka ɗauka da ya kai su ga yin wani taro da giggan jami'an tsaro a Abdul Nan Abuja jiya, kuma yau din nan ake sa ran za su kammala shi game da tabarbarewar harkar tsaro a arewacin Najeriya.
Eh, hakika wannan al'amari ne wanda ana sane da shi, kuma ana ta kokari akai domin neman mafita da maslaha. Don haka zan sani nake da kai a gamayyan kungiyoyi masu zaman kansu a arewacin Najeriya, ana taro na masu ruwa da tsaki a Abuja domin neman maslaha da mafita akan matsalar tsaron da ake fuskanta a arewacin Najeriya musamman. Wannan taron da ake yi ya tattara masu ruwa da tsaki a arewa, duk wani mai fada a je arewa ya halarci wannan taro na yau, kuma taro ne na kwana biyu wanda za a ci gaba da shi a gobe. Ana sa a ƙarshen gobe za a fito da ƙasidar da ta kawo za ta bada ainihin taswira kawo ƙarshen matsalolin tsaro a arewacin Najeriya. Kafin wannan taro da aka organize da NCG take jagoranta, mun yi irin wannan taro shekara da ta gabata na Fulani, arɗoɗin Fulani na farko a tarihin Najeriya akan tsaro da zaman lafiya.
Kakakin rundunar 'yan sanda ta ƙasashiya ta 14 da ke Katsina CSP Gambo Isa ya yi man bayani game da harkar tsaro.
Rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro na ƙasa suna iya bakin ƙoƙarinsu domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan ta'adda masu garkuwa. Kiran da zan yi ga al'umma shine lallai su ƙara sa mana ido a jefunan garuruwansu, musamman a cikin ƙauyuka. Duk lokacin da aka ga wani rayuwarsa an riga an san, misali abinda zai kashe bai wuce na naira 2,500 ba, aka ga yana hidima ta naira 100,000, to lallai ya kamata a sanar da mu a sirrance, a sanar da jami'an tsaro domin ɗaukan matakin da ya dace.
Tabbas sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi don a murƙushe ta'addanci a Najeriya. Sanshi Abu Malumfashi, muryar Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida na Malumfashi. To kada fa a sha'afa, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Kafin mu shiga ba, a shakata da wannan waƙar. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3:48. Ga shirinmu na gaba. Mai sauraro, barka da kasancewa da shirin Yanayi da Muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin Yanayi da Muhalli an kirkire shi ne da zimmar bibiyar lamuran yanayi, kalubalolin da ke tattare da shi da kuma matakin da ake ɗauka domin tabbatar da lafiyar muhallinmu baki ɗaya. Sunana Aisha Mu'azu. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke kan gaba wajen haifar da matsalar ɗumamar yanayi shine batun amfani da makamashi mara tsafta, wanda hayaƙin da yake fitarwa yake ɗumama muhallin duniya. Lamarin da masana da dama suka yi ittifaƙin cewa daina amfani da wannan nau'in makamashi shine mafita ga matsalar sauyin yanayi, musamman ma nau'in da ake kira da fossil fuel da Turanci. Sai dai a nasu ɓangaren, ɗan ƙungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya Umar Sada Anka ya ce akwai buƙatar a yi taka tsantsan a kuma yi tanadin tsarin da zai tabbatar da nasarar wannan shiri.
Sai an samar da kuɗin climate finance da yanzu kasashen da suka ci gaba sun maganganu a gurin wanda zamu yi maganar haka sannan kuma sai yanda za a fita daga amfani da gurbataccen hanya ta samar da makamashi wato I fishing out fossil fuels din baki da a samu ta yaya za a samu hanyoyi da za a samar da shi arkar renewable energy ko kuma shi makamashi wanda baya cutar da dan adam baya cutar da muhalli kamar su hasken rana da iska da sauransu ba za ka iya yin wannan abin ba sai an duba abin da ake just transition hanyoyin da za a samu mafita a canza daga wannan gurin juya zuwa wani sabon tsari ba tare da su kasashen sun ci gaba ba idan kin duba misali kamar kasashe su Nigeria da suka dogara kusan kacoka sama da kashi 70 na hanyar samun kudin kasar budget dinta ya ta'allaka ne akan harkar samar da danyen man fetur to kin ga kuma shi ake so a fita daga wajen so amma kuma idan ba a duba an bi shi a hankali ba za ki ga wasu kasashen ba za su ma iya yin wannan canjin da ake bukata ba domin dai kamar Nigeria ta gabatar da wani kudirin ta na yanda za a fita daga wannan karni na makamashi sannan a dawo sabon tsari to wannan hanyoyin duk kin ga na ci gaba ne tunda har idan kasar Nigeria ta iya gabatar da Nigeria's long term strategy din ta na low carbon ne yanda za ta iya ita daga tsari na gurbata muhalli cikin sauki so wannan ba karamin ci gaba bane amma idan ba a bi a hankali ba za a iya samun matsala amma kasashe da suka ci gaba sun zo da sababbin tsarika da kuma kudurori na yanda za a yi a samu wannan kudi na loss and damage da kuma adaptation fund na yanda za a yi a gudanar da su wanda kasashe da dama sun yi alkawura kamar ita mai masaukin baki din ta ce za ta bada dala miliyan 1
Ita kuma Dr. Salamatu Jiddafada mai bincike a fannin yadda al'amuran sauyin yanayi suke tasiri ga rayuwar al'umma da muhallin kansa ta ce akwai bukatar lalubo sabbin hanyoyin dogaro da kai domin yi wa ma'aikatan da za su rasa ayyukansu tanadi sanadiyar barin amfani da makamashi mara tsaftar
babu wani plan shiri ta kamammai akan wannan aikin da muka fara yi shine zai bada idea ma number na mutane da za su bukaci tallafi amma yanzu dai ni dai as far as I know da sanina ba Nigeria ba ta fara wannan aikin ba tukunna amma akwai bukatan a fara nema hanyoyi da za a taimaka ma ma'aikata da za a taimaka ma al'umma da Nigeria kanta ma ta nemi taimako daga wasu
kasashe
developing
country. Professor Abubakar Mamman Manzo na Jami'ar Tilabiri kuma mai bincike a gidauniyar nan ta Burtaniya mai bibiyar lamuran tsirrai muhimmancin su da kuma alfanun su ga al'umma wato 38 yace fahimtar yanayi da kuma tsarin tsirrai zai taimaka gaya wajen bunkasa albarkatun noma a lokacin girbi.
Yin aka dauka yanzu kaman itatuwa wanda yake jinsi daban-daban a kuma halitta mace da namiji da akwai kaman bangaren yallan gwanda masa to ita ma akwai maza akwai mata bancin haka kuma in aka dauki kaman bunde shahiri duniya akwai inda ake samun duniya mata da duniya maza to da akwai su da yawa irin wannan jinsi ko kuma in ce irin wannan yallai na itatuwa wanda yake su wannan ba yan da za a yi ka samu amfanin su indai baka kawo ba mace da namiji ka sa su yanda za su bada diyan itatuwan nan wancin haka kan saboda masu amfani da irin itatuwa su san cewa da akwai wannan zubi da Allah ya yi don saboda a ci moriyawo irin wannan itatuwa abin da ya shahi kuma halaye na itatuwa akwai itatuwa masu jimuri wanda su suna iya jimurin wahalar rashin ruwa ko kuma jimurin yanayi kaman zafin rana kaman wajen wannan namu kuma da akwai itatuwa wanda yake su kuma suna guri inda yake da tauri ko kuma guri inda ma da wanda duwatsuna ne ba iya tsammani duka wannan da akwai itatuwan wannan kuma duk inda ya kamata ana so a bunkasa noman irin wannan itatuwa dole he an yi amfani da wannan sanin busakan itatuwa wani iri kuma wani irin halaye gare su ta wannan fanni ne za a ci moriyar su kuma za a iya amfani da su da yanda zai kamata a shuka su kuma ya cancanta da yanda za a sa su dan saboda wa'ansu in ba a sa sannan ba sai ya ga cewa an samu rashin abin da ake nema kamar ba an samu baɗiya da yawa kuma ba a ci moriyar wannan
Kasancewar hunturu lokaci ne da ake fama da sanyi a kasashen yammacin duniya akan samu dusar kankara wanda yake sanyaya muhallin yankin da dusar ta zubo a makon da ya gabata ne a nan Amurka aka tafka sanyin na fitar hankali wanda ya sa na tuntubi malama Sadiya Tijjani wacce ke nazarin digirin digirgir a New Jersey a fannin tauraron dan adam ta yi bayani
Wannan sanyi dai da ake yi a Amurka yana faruwa ne saboda wata iska da take tasowa daga Arctic Pole ko kuma can arewacin duniya inda ba su da komai sai kankara da dusar kankara to idan wannan iska ta taso ana kiranta Arctic Front daga arewacin ta fara yiwowa kudancin duniya ko kuma ta fara shigowa ta Amerika duk inda ta wuce wurin zai zama yana da sanyi komai zafin wannan wuri da ta wuce idan har ta shigo wurin zai zama yana da sanyi sosai idan kuma har aka yi sa'a lokacin ruwan sama yana zuba to saboda tsananin sanyin wannan iskar sai ta maida ruwan saman ya zama kankara kaman ka sa ruwa ne a cikin firiji ya kwana yayi kankara to haka abar sanyin ta sai ta maida ruwan saman nan ya zama kankara to shine dusar snow da ake gani a kasashen turawa ita wannan iskar dai ta shigo cikin Amerika yanzu haka sannan kuma tana tafiya za ta tayin kudanci ta tayin kudanci har sai ta kai wurare irin su Texas wanda aka san su da yanayin zafi to idan ta kai wurin su kuma saboda tsabar sanyin ta za ta sa su ma wuraren su zama masu sanyi sosai in kuma har aka samu ruwan sama yana zuba to sai ya zama dashi dusar kankara sai su ma su zama suna da snow kenan to wannan yanayin sanyi dai ga wanda basu saba ba ko wuraren da ba ta isa ta kai iskar baya kaiwa idan har ta kai wurin idan basu yi shiri ba to shine ake samun mace-macen rayuka yanzu haka dai sanyin wurin ya kai -15 wato na ma'aunin Celsius kenan wato yayi kasa ya kai har daidai yin kankara kenan zan
Mai sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai kuma ya raya mu za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa har ya kai ga nasarar wannan shirin da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu Dr. Salamatu Jiddafada Professor Abubakar Mamman Manzo Sadiya Tijjani da kuma Umar Sale Anka sai kuma ni Aisha Mu'azu da na shirya kuma na gabatar nake cewa mutara a shiri na gaba yanzu kafin mu sallama da ku ga labarai a takaice
To a takaicen wani harin soji ya kashe mayakan al-shabab akalla 20 a yankin tsakiyar Somalia a cewar wani jami'in soji na bataliyar yankin a yau dinnan Alhamis sojojin Somalia tare da taimakon sojojin gamayyar kasa da kasa sun kaddamar da wani harin jirgin sama a garin Galhalari inda suka auna wuraren da mayakan ke amfani da su wajen kirkiro makamai abinda ministan harkokin tsaron yankin Galmudug Muhammad Adan Gabube ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka kenan Wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya yau Alhamis ya yi kiran da a yi duk mai yiwuwa a kare fararen hula biyo bayan wani hari wanda ya yi sanadin mutuwar mutane akalla 12 lokacin da wata tankar yaƙi ta auna wata cibiyar horaswa ta majalisar ɗinkin duniya wadda dubban Falisɗinawa ke ciki. Thomas White, daraktan harkokin Gaza na cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA, ya ce halin da ake ciki a Khan Yunis, birnin da ke kudancin Gaza, inda aka kai harin na nuna yadda ake ta samun cikas akai-akai kan batun mutunta ƙa'idoji masu sauƙi ma dai na dokokin jinƙai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wani zaman gaggawa yau Alhamis bayan da wani jirgin saman sojin Rasha na jigilar kaya da jama'a ya rikito daura da kan iyakar Rashar da Ukraine.
Masu sauraro, da haka zamu karkare shirin namu na karshen yinin yau Alhamis, amma idan Allah ya nufi mu zuwa gobe da safe za a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, muna ta iyalan Alhaji Hashim Idris da na marigayi Alhaji Umar Umar Kafinta a farin cikin daurin auren ƴaƴansu injiniya Kamal Hashim da Kayya Umar, wanda za a daura gobe Juma'a 26 ga watan Janairu na 2024 a masallacin Juma'a na Umar bin Khattab wanda ke kan gadar dangi a titin Zaria a Kano. Allah ya bada ikon zuwa, amin. Muna kuma fatan Allah ya albarkaci auren su, ya azurta su da zuri'a ɗaya ba. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya karanto mana labarai, sai kuma Julie Leather Station da ta shirya ta bada umarni, sai wanda ya sada mu da ku Mr. Rob McLean. Ni Aisha Mu'azu nake cewa asbahi ta gari.